This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da Murtala Faruk Sanyinna. Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta faɗa a jiya Asabar cewa ma'aikatan jinya uku ne suka mutu, wasu biyu kuma suka jikkata a wani harin da Isra'ila ta kai a lokacin da suke kokarin kashe wuta a garin Faron da ke kudancin kasar. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce sojojin Isra'ila sun kai hari kan wata tawagar jami'an tsaro na farin kaya na kasar Lebanon a lokacin da suke kokarin kashe wutar da ta tashi sakamakon hare-haren bayan nan da Isra'ila ta kai da jiragen sama. Rundunar sojin Isra'ila ta bayyana cewa dakarunta sun kai hari tare da fitattakar 'yan ta'adda na kungiyar ta'addanci ta Amal da ke aiki a cikin wani sansanin soji na kungiyar Hezbollah a yankin Faron da ke kudancin kasar Lebanon. Prime Minister kasar Lebanon Najib Mikati ya yi Allah wadai da harin da cewa ya saba wa dokokin kasa da kasa. Ya kuma ba da sanarwar wani taron gaggawa a gobe Litinin tare da jakadun kasashen yammaci da kungiyoyin kasa da kasa domin magance tashe-tashen hankulan da ake ci gaba da yi. Sanarwar ta ma'aikatar lafiya ta kasar ta kara da cewa sakamakon hare-haren na Isra'ila an kashe ma'aikatan jinya 25 daga tawagar motocin daukar marasa lafiya daban-daban tare da ma'aikatan lafiya 2, sannan ma'aikatan jinya da ma'aikatan lafiya 94 sun jikkata. A jiya Asabar, Ukraine ta yi jana'izar waɗanda suka mutu sakamakon hari mafi muni da Rasha ta kai, a yayin da shugabannin hukumomin leken asirin Amurka da na Burtaniya suka ce ci gaba da goyon bayan Ukraine a rikicin da take yi da Rasha yana da muhimmanci. Daruruwan 'yan ƙasar Ukraine da suka haɗa da 'yan uwan da ke makoki sun tattaru a babbar majami'ar Azamshin da ke Poltava domin nuna alhini kan mutane fiye da 50 da suka mutu, yayin da wasu fiye da 300 suka jikkata a wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan wata cibiyar horar da sojoji da kuma wani asibiti da ke kusa. Da yammacin ranar Juma'a, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce mutane 55 ne suka mutu, yayin da wasu 328 kuma suka jikkata a harin na ranar Talata a Poltava. Zelensky, wanda ke cike da takaicin jan kafa da kawayen kasashen yammacin duniya suke yi kan cire tsauraran sharuɗan amfani da makaman da suke samarwa, ya ce Ukraine na kera nata jiragen yaki da makamai masu linzami. Dubban magoya bayan tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro su ne suka fara mamaye babban titin birnin Sao Paulo domin gudanar da tattakin bikin ranar samun 'yancin kai. Toshe dandalin sadarwa na X da aka sani da Twitter a baya ta hamshakin attajiri na Elon Musk da gwamnati ta yi shi ne ya kara musu kwarin gwiwar fitowa. Tattakin na jiya Asabar wata manuniya ce ta karfin Bolsonaro na tara jama'a kafin zaben kananan hukumomi na watan Oktoba. Alkalin kotun koli Alexander de Moraes ya bada umarnin haramta kafar ta X a duk fadin kasar a ranar 30 ga watan Agusta bayan shafe watanni ana takaddama da Musk akan iyakokin 'yancin fadar albarkacin baki. Alkalin mai karfin fada a ji ya nuna karfin ikon sa kan kafafen sada zumunta da ake zargi da yada labaran karya, bayan da magoya bayan Bolsonaro suka fatattaki majalisar dokoki da fadar shugaban kasa a ranar 8 ga watan Janairun shekara ta 2023 a kokarin sauya kayan da Bolsonaro ya sha a zaben shugaban kasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Amurka da Ecuador sun bayyana daftarin wani kuduri da ke neman Majalisar Dinkin Duniya ta fara tsarin wani shirin wanzar da zaman lafiya domin maye gurbin shirin da Kenya ke jagoranta a yanzu a yankin Caribbean, wanda ke taimakawa 'yan sanda wajen kwantar da tarzoma. Kudurin na kwamitin sulhu da aka gabatar, wanda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu a ranar Juma'a, ya ce ana buƙatar dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya domin wanzar da nasarori da ke samun goyon bayan Majalisar ta Dinkin Duniya ta samu, wanda ya kai ga girke yan sandan Kenya kusan 400 tun watan Yuni domin taimakawa yan sandan kasar Haiti. Yar kasar Belarus Arina Sabalenka ta doke yar kasar Amurka Jessica Pegula da turmi biyu a jere 7-5, 7-5. A wasan karshe ta babbar gasar tennis ta US Open ta mata a jiya Asabar, Sabalenka ta toshe kunnuwan ta daga ihu da suwar masoyan Pegula na cikin gida a filin wasa na Arthur Ashe, inda ta karya lagunta a wasan karshe kuma ta lashe kofin gasar karo na farko a Flushing Meadows. Shekara guda da ta sha kai a wasan karshe, mace ta biyu a duniyar tennis ta jajircewa shan kai a dukkan sahu biyu don neman tata nasara. Pegula mai shekaru 30 ta dauki dogon lokaci tana dakon samun kaiwa ga wasan karshe ta babbar gasar karo na farko, amma kuma ta kasa daidaicewa da karfin abokiyar karawarta duk da hayaniyar jama'ar New York. An rufe saman filin wasan na Arthur Ashe saboda ruwan sama kama da bakin kwarya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan kalubalen da ke tattare da mu'amala da kafofin sada zumunta, musamman ma aikin tantance sahihancin labaran da ake wallafawa baya ga matakan da kafofin suka sanya wajen kare masu amfani daga waɗannan kalubalen kamar su yaɗa labaran ƙarya, ɓatanci ko farfaganda. A yayin da wasu masana kan mu'amala da kafofin sada zumunta ke ganin dimbin alfanu da ke tattare da mu'amala da su, wasu masu faɗa a ji a ɓangaren tsaro na ganin cewa kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan gaggawa kan mu'amala ‘yan ƙasar da dandalin sada zumunta, ganin yadda wasu ‘yan ta'adda suka fara yayin wallafa ayyukan ta'addancin su a intanet don gudun abin da kaje ya dawo. A baya ma wasu masana sun sha jaddada cewa kafofin sada zumunta sun kasance kamar kayan aiki ko makami wanda mutum zai iya amfani da su bisa ka'ida ko kuma akasi, kamar yadda za ku ji bayani daga bakin mai sharhi.
Sunana Jamilu Abdulsalam, ɗan Kano ne kuma ɗan kasuwa wanda yakan yi sharhi akan harkokin kasuwanci da kuma harkoki na ci gaba na yau da kullum. A hakikanin gaskiya dai dama kafafen sada zumunta hanyoyi ne da dama a turanci ake ce musu kamar tool. Akwai course da ake ce ma toolism, theory da ake ce masa toolism. So kafafen sada zumunta kamar kowane abu da muka sani na rayuwa tool ne wanda zaka iya amfani da shi ta hanya mai kyau ko kai amfani da shi ta hanya mara kyau, ya danganta da yadda kake so kai amfani da shi. So kuma a da yawanci samari da mutane ko masana akan sabbobi na rayuwa ba a gama gane cewa lalle shi kafafen sada zumunta nan za mu iya amfani da su ta yin wasu abubuwa waɗanda suke da alaka da ci gaban rayuwar mu ba. Mun zaci guri ne da zamu je mai zumunci, mai shashanci, to sai Allah cikin ikonsa wasu daga cikin mu sai suka fara gane muhimmancin social media nan. Ba lalle guri ne da lalle zamu je ayi shirme, ayi shashanci, ayi nishadi ba. Ashe za mu yi amfani da shi ta kawo wa junanmu ci gaba, kawo wa kasashenmu ci gaba, da kuma fito da wasu abubuwa waɗanda a da ba za mu iya fito da su ba.
Na'am, ko zaka bada misali?
Misali, a da idan yanzu ina da labari na wani abu da nake so na fito da shi, ko watakila labari ne akan wani jami'in gwamnati na wani abu da yayi, ina tunanin zan fito da shi, sai na je gidan radio na biya kuɗin airtime an bani dama na saka. Kuma kafafen sada labaran nan ko TV ko radio idan ka duba yawanci na 'yan siyasa ne ko kuma na wasu abokan 'yan siyasa ne, wanda zaka ga ba lalle abinda kake so ai maka airin za a iya maka airin, kuma ko da za su iya maka airin ba lalle kana da kuɗin da zaka iya biya ai maka airin ba. To sai zamani sai aka ce kawai hawa za ka yi ka buɗe account. Idan ka buɗe account za ka iya saka abinda kake so, yadda kake so har ma zai iya yin nisa fiye da idan ka saka a TV ko radio tunda dukkan su suna da frequency da iya inda za a ji a kalle su. Shi kuma wannan in ka saka ba tacewa ba mai ce maka danne musamman idan baka ci zarafin wani ba wanda ka saba ka'idar wannan dandalin sada zumunta babu wani wanda ya isa ya hana ka. Wannan gaskiya ci gaba ne wanda dama can zamani mun san zai zo da wannan.
To a ganinka menene babban kalubale da ke tattare da amfani da kafofin sada zumunta?
Babban kalubale shine dandalin sada zumunta ya ba wa kowa dama. To ba wa kowa dama kuma ya ba wa mai ilimi da mara ilimi da jahili da mai hankali da mahaukaci cewa zaka iya zuwa ka dora abin da kake so. To wannan shi kuma yana da shi ma irin tasa matsala wanda zaka ga wani in ya ga dama zai iya maka kazafi ya fito da bayanai wanda ba haka take ba ya dora su akan dandalin sada zumunta kuma duniya ta gani kuma daga baya a zo a bincika a ga ƙarya yake wanda kuma duk yadda aka kai ga ƙarya tashi ya riga yayi tarnishin image ɗinka. To wannan su ne matsala babu wannan abin da a harkar jarida ake ce ma gatekeeper wanda masana su duba su ga cewa a tantance labarin cewa wannan gaskiya ne sai yi hancin labarin. To wannan ita ce matsalar da ita kuma dandalin sada zumunta ta zo da shi na kasa tantance sai yi hancin labari kafin a dora shi kuma in aka dora za a iya riga a yi maka illa kuma babu yadda za a yi ka baka je ka gyara. Amma abin jan hankalin shi ne duk lokacin da aka ce akwai waɗanda suke da ilimi na harkar jarida ya kamata su iya amfani da dandalin sada zumunta wajen isar da sako wajen yin abubuwan da zai taimaka wa al'umma. Ya zamanto a ce idan za ka yi abu kamar in za ka yi business ya za ka yi business ka alakanta shi ko ka yi amfani da social media kamar waɗanda suke business admin waɗanda suke entrepreneurship mass communication ta ya za ka zama freelancer ta ya za ka yi amfani da dandalin sada zumunta wajen inganta aikinka ba tare da ka nema aiki ba. Amma ba a yi har yanzu koyar da yara ake yi yadda ake koyar da su shekara 20-30-50 baya. Ya kamata a ce koyarwar ta tafi da zamani ta tafi da mai zamani ke so mai zamani ya zo da shi to mu ma bari mu jingina koyarwarmu da yanayin da zamani ya zo.
To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da wani mai sharhi wanda zai mana karin bayani akan yin amfani da dandalin sada zumunta ta hanyoyi daban-daban.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To ita dandalin sadarwa na zamani akwai abubuwa da dama da ake koya a ciki. Na farko shine akwai abubuwa wanda suke da tasiri a cikin rayuwarmu na matasa da kuma dan adam baki daya. That is idan kai amfani da shi ta bangaren da ya dace kenan. Zaka koyi abubuwa da yawa kuma zaka yi amfani da shi. Ya kan iya ma sanadin zama wani hanya da zaka dinga cin abinci saboda akwai hanyoyin da ake cin abinci da shi da yawa ka samu sana'an yi a samu aikin yi sannan kuma a sanarwa da mutane abubuwa da yawa wanda ya kamata su sani. To in kuma aka samu akasarin haka ya zama abun hatsari wanda shi muke tattaunawa yanzu akai ganin cewa mutane sukan shiga dandalin sadarwar nan ta ko ina a lokacin da suka ga dama kuma sukan shiga ko ina su sukan iya tare da abubuwa da yawa wanda ba shi da kyau. A misali akwai bidiyo da yawa da suke fitowa wanda zaki ga yan bindiga sukan shiga TikTok suna fitowa suna nuna abubuwa so zaki ga mutum ne zai ga cewa ni ba da nayi ilimi ban samu aikin yi ba amma ga wancan da bai san bihin ba ma a boko bai da karatun islamiya bai da na addini bai da komai kawai ya samu makudan kuɗi to me yasa ni ma ba zan fada cikin irin wannan abu ba saboda an idle mind is a devil workshop. So idan suka dauki wannan kin ga abu ne wanda yake hatsari wanda mutane da yawa za su fada saboda kasan mu kasa ce wanda take cikin yanayi na rashin aikin yi mutane da yawa kuma in wani ya iya hakuri wani ba lalle ya hakuri ba.
To Malam Abubakar ta yaya za a iya kawo sauki a wannan yanayin da ake ciki?
Yadda za a kawo sauki a irin wannan abu shine muna da policies da yawa a Najeriya wanda ba amfani da su. Kamata a ce gwamnati ta shigo ciki ta duba wa'annan kafafen sadarwar nan da yawa da muke da su irin su Instagram da TikTok da Facebook duka su duba su gani akwai wa'anda suke da wannan abu. Za mu iya cewa okay in kika duba akwai kasashen da zaki ga wasu content din ba a bari masu fita lokaci ɗayan su ga dama kaman kwanaki da muka samu matsala da shafin X that is Twitter kenan ada aka samu matsala aka ce za an kunna Twitter. To duk irin wa'annan abubuwan kamata a ce ana tantance abubuwan da suke shiga da su abubuwan da mutane suke iya kallo. To kasan ne namu kullun muna samun koma bayani saboda ba a tsaurara matakai akan dokokin da muke da shi. Wasu lokutan zaki ga dokan muna da shi amma kuma ba a amfani da shi. An ce amfanin doka ai amfani da shi kamar yadda aka ce amfanin ilimi aiki da shi. To mu gaskiya a kasan mu ta Najeriya muna da wannan matsala inda gwamnati za su shigo cikin abin sosai ka'in da na'in saboda ganin illan da yake wa mutane su ga cewa za su dinga sa ana tace abubuwan da ya kamata a ce suna shigowa cikin wannan kafafun sada zumunta da za a samu sauki wanda kuma kuma gaskiya muna kira da gwamnati akan cewa don Allah a dinga yin hakan, saboda kowa yana da irin zuciyar shi. In mutum ya ga wani abin da ba daidai bane, yana iya cewa wannan na samu mafita, na samu hanya, aje kuma a shiga akan irin wannan abin. Sai kiga kasan gaba ɗaya ta zama to kasa ne wanda mutane ba za su iya zama a cikin ta ba. Allah ya gyara mana kuma Allah ya samu dace.
Mun gode da bayani. Alƙalamin girdiga a kafofin internet da sun nuni da cewa shugabanni a ƙasashen duniya na ƙara sa ido kan kafafen sada zumunta, musamman akan yadda suke kula da irin ababen da ake yadawa a dandalin su, kama daga yadan labaran ƙarya, kalaman kiyayya, kage, cin zarafi da dai sauransu. Lamarin da ya kai ga akasarin waɗanda suka samar da kafofin sada zumunta na ci gaba da daukar matakai, musamman dangannin cewa an rage ko kawo ƙarshen matsalolin yadan labaran ƙarya da kuma kawar da shafukan bot waɗanda ci gaba a fannin fasahar zamani ya kawo su. A yanzu dai kamfanonin da suka samar da kafofin sada zumunta sun dauki matakai don yakar matsaloli da suka addabi masu amfani, kamar goge shafukan da ke yada labaran ƙarya ko masu damfara ta yanar gizo. Misali, dandalin Pinterest na goge duk bayanan da ke nuna wa mutane su gujewa karbar allurar rigakafi. Sannan dandalin Facebook, Instagram da kuma X sun bude babin mika korafi kan duk wani shafi da ya saba wa ka'idar mu'amala da waɗannan kafofin. To masu sauraro gabaki ɗaya, kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yanayi ko lokaci na damuna, akan fuskanci matsaloli na rashin lafiya kamar zazzabi, mura, amai da gudawa da sauransu. Kuma mata masu juna biyu da ƙananan yara su ne suka fi hatsarin cin karo da irin waɗannan matsaloli. A dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ƙasar Niger a gundumar mayayi na jihar Maradi, don jin irin ƙalubalen da babban asibitin gundumar ke fuskanta na ƙarancin jini domin ceto rayuwar jama'a idan bukatan hakan ta taso. Abokin aiki na a Maradi, Mansur Sani, ya ji ta bakin Dr. Abdu Alzumasini, inda ya bayyana irin halin da bankin jinin nasu ke fuskanta.
Hali wanda ake ciki yanzu, tunda yanzu kun san da shi ana tunkarin damana ko ana ciki ma damana. Tunda bangaren jini abu biyu ne. Wurin mata aihuwa, wanda suke aihuwa suna da karamcin jini, da yaran wanda ake kawa da masassara. Kun san kuma masassara kizon soboro abun nan ne yake jar jini, yana bata jini. To cikin lokacin nan ne muke yanzu a taikace a maganan na wanda muke yanzu bangaren sundukin mu na aje jini. Yanzu zan ciya makon goye ce, babu jini yanzu, akwai matsala kenan. Yanzu kuma cikin mataki wanda mu muke dauka a wajajen mu a kashi biyu ne a wajen mu, cikin shahara wanda muke da manya, wanda manya suke zuwa su tambaye mu yaya ne ake yi, shine nohare. Kama ana hita cikin komin par komin, muna nemo wanda suke bada jini kyauta. Hakan ga sai mu samu abinda muke samu, mu zo mu yi aikin su, mu gyara su, mu zo mu aje su.
Wa ke daukar nauyin wannan aiki?
Wannan aikin nan ACD yana dauka, kuma akwai wanda ake cewa partner de proximity, akwai ACF, suma suna dan tallafa mu cikin wannan aikin na neman jinin.
Mutane suna bada hadin kai wajen bada jinin idan an je karkara, musamman a wannan yanayi da ake ciki na rashin koshin jimaka ga al'umma.
A wannan wani lokacin nan, tunda yanzu lokacin ne kaman akwai rani, lokacin ne abinci ma bai ishe ma mutane kwa. To tunda abun wajibi ne, kama ne yayi, shi yasa wani bi kuma in mun tai cikin garuruwa, cikin komunika kan ga yawanci mata mu ce iska iskiya, mazajen nan ma kuma wanda ake iska suhi ne da yara, bai wa adebi jinin su.
Kamar yaya ne kuke yi hakuke samu jinin?
Jinin nan kayan ma mu hita, akwai wanda ake cewa sensibilization, muna gaya au niveau du commune muna wayarwa wajen Meruka dukunan sai mu tai wurin CSC kuma suma yayi bangaren wayar shi wanda zai ma mutane kwa kuma akwai wanda ake cewa relay communautaire wanda suna cikin mutane kwa suma suna kar waye kai da abin da ake zuwa ai sannan kai ma mu zo wurin an gyara mu wurin mun san abin da muke mu samu cikin wurin nan kai ma mu zo kwa
duk da wannan aikin da kuke domin daukan mataki a halin yanzu ka nuna babu ma wani jini wadatacce a wannan banki ta ajiye jini ta mai a asibiti yanzu wani irin hali ake take ko wani irin plan kuke dauka na gaba
yanzu plan wanda muke dauka gaba akwai wanda ake cewa committee de donor sadir kunjiya ce wanda suna ta masu bada su suke kula wanda in an tashi tunda wani bi a sakan gari a sakan dare awa biyu ko awa hudu hakan ga a tada mutu akwai wanda muna da lamban lambobin su
wanda sun bada kansu
mun san kuma kalan jinin su sun bada kansu kwa su ne wani bi in abun ya kai kakanike sai dole sai mu tabo su su ma cikin su suna da basu da done suna da list din su suna da kowa lokacin da ya bada da lokacin da ya kamata a bada to yawanci cikin wannan ne muke samu dan samu mu hidda wannan matsalan nan kwa
wannan mutane ne aka hi kawowa a cikin bukatar jini a koda wani lokaci ko kuma lokaci zuwa lokaci
mata masu juna biyu wani bi tun daga daji kai ma a kawo su nan sun zub da jini da yawa hallo kuma in an zo nan in babu wani dubara wanda za a yi sai hoshi kuma bai kamata ma ne ba sa mutum dakin hoshin nan sai an sa mu jinin nan tukuna
sai an
tanada jini a aje sannan za a sa ta tunda wurin hoshin nan tana ta zubda abin da a gare ta kuma
wani irin sako gare ku ga al'umma domin ganin cewa an magance wannan matsala ta rashin jini a asibiti ta mai
wayan kai wanda ina da kaman a bangaren Bino bangaren guda wajen iyale wajen maza su yi ta hankuri su kama minana cewa kaman alkawli wanda sun dauka mace in ka arme mace ba an ka ce ka bata abinda baka da kaman kai gulgudun iyaka in ta san tana da juna biyu a zanci kula da ita akwai wasu abinci wanda ya kamata ta saba ci yana dan tallafa mata sosai kayan ta samu wurin aihuwan nan ku na biyu kuma cira wanda nace yi wajen matashi tunda an ce ba da jini sai matashi sai tunda ake cewa kaman wanda yana da shekara 22 zuwa 55 in wanda ya saba bada tunda daga nan kuma ake cewa matashi ko to cira nan wanda yana gare mu wajen matashi su bada kansu tunda wannan taimako ce ake yi na al'umma ce kuma babban taimako ne mutane su bada kai su bada incin kai su bada lokacin su tunda wani abu ne in mutum ya zo likta akwai awoyi wanda ake ma mutum ba dole ne sai wanda ba su sani ba sun ce in sun hidda ma mutum jini sai an kwantar da shi sai an da mishi kayan shi wannan duka ba abun da ya kamata a yi ko
idan an rasa jinin ba hwata ba wani irin hali ake shiga
to an buga ko ina ba a samu ba nan liktan abin da ya kamata a yi mutum a tai da shi gaba a huce da ita a tai da can maradi yalla can maradi ana tsammani wanda mun ka rasa nan can suna samu jinin nan a taimaka mata
jinin suke aikowa ko kuma mutum ake tura
a mutum ake aikowa cikin mota ambulance wani bi ma kai a tai can tunda muna da alaka da su muna cire su mun ce musu to wani ga wanda za mu tura ga masallanta kai ma ta zo wani bi an katari an nema an samu mata
Shi ma shugaban kungiyar sa kai na masu bada jini Mamman Nura Yakubu ya ce suna wannan aiki ne a matsayin ceton rai ya kuma yi kira ga al'umma da a ci gaba da taimakawa wajen wannan aikin
dangance da bada jini ga nan community mai ya gulgudu ba lahi amma duk da wannan kamar yanda kuka ce ne har yanzu akwai matsalar shi tabbas ko dono lokaci dan a yau ma an samu wadanda suka je suka tambaye ni jini yau sun zo jiya an zo mai didda wannan zamu kira dai ga al'umma shi ba da jini ceton rai ne ga yanda musulunci ya yi umarni cewa duk wanda ya cece rai daya kamar ya cece ran al'umma gabaki daya ne haka kuma wanda ya kashe rai daya kamar ya kashe ran al'umma baki daya to ina jan hankali ga al'umma cewa su zo su bada jini ba wani abu bane wanda yake da wahala
dinka nan mai bada jini wani irin kalubale kuke fuskanta a cikin al'umma wasu suna fahimtar ko suna san ba sa fahimtar ku me za ka yi bayani a kai
to gaskiya dangance da tabbas muna samu wannan matsaloli wasu aje a kwatanta musu su fahimta wasu kuma gaskiya ba za su fahimta ba saboda wasu gani suke yi a basu dangance da lokacin da ake ciki kamar a dan basu wani abu wanda bai taka karaya karaya ba alhali ni ina ganin kamar fahimta ce dai mutane ba su yi da yi ba tunda shi in aka ce ka ba mutum jini ka cece rayuwar shi ne kenan duk abin da za a baka ba zai biya ka ba kenan kawai kai fis billahi insha Allah Allah zai yi zai baka sakamako a gaba
wannan kungiya ta ku ta masu ba da jini kun kai ku nawa
a takaice a kadan ga yanzu mun kai mu da mutanen da ya kai 100 muna da list din mutane waɗanda suke
kowa na badawa
kowa na badawa
akwai maza da mata ne
mafi aksari maza ne dan saboda bada jinin mata lokaci ke gare shi magana ta gaskiya amma mafi aksari maza ne
to wani irin ci gaba kuka gani a aikin da kuke na bada jinin
alhamdulillah dangance da wannan gaskiya ai an ana gani da ba haka bane hospital mai take alhamdulillah avec les agents na nan hospital saboda Allah iya gwalgwada aikin da ake yi
yanzu me sakonka ga wadanda ba sa ba da jini da kuma masu badawa duba da yanayin da ake ciki na matsin tattali haka na rayuwa
to sako na gaskiya mutane su yi hakuri saboda Allah su zo su tallafa da jini volunteer amma ma haka nan ka zo ka bada insha Allah za a ba mara lahiya ne tunda Allah ya sa da ba mu da banka da san an samu banka da san kenan in ka tashi bada ka zo ka bada jini fi sibilillah kuma duk wanda ke bada jini ha koda wani dan matsala tangarda za ta same shi dan zubda jini ba dai yake da wanda bai bada jini ba saboda shi da ma ya saba ba abin da zai damo shi amma wanda bai bada jini inda ya samu dan tangarda da zai zubda jini to gaskiya sai ka ga sai an tabe shi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin sai ku tare mu a wani makon dan jin irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta a jihar Maradi da kuma hanyoyin magance su a madadin dukan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
ni ne mai suna Emmanuel Nandom Dominic daga Children Evangelism a nan Bauchi yau ina so ne magana kan horo horon da horo shine tarbiyyar da yaro ya tashi hanyar da ya kamata wanda hukuma mutane kusa za su more shi moran ba cikin gida kade ba society ma za su more shi mun duba cikin karin magana sura 22 aya 6 yace a horar da yaro don gobensa once idan horar da yaro don gobe zai zama abu ne wanda kowa zai buga kirji a kansa idan mun duba me yake tafiya a kasar mu yau domin rashin horo ne inda ci akwai horo mai kyau daga tun tashin yaro ba za samu damuwa a cikin inda muke facing yanzu haka ba yana da kyau kowane da kowace uwa kowace iyali ta horar da ɗansa idan muna son zaman lafiya yau muna kukan rashin kaza a abu bai kyau ba a shugabaninmu shugabancinmu ya fara daga cikin gidajenmu ne idan akwai tarbiya da horo wa ƴaƴanmu to mu da kanmu ma zamu zama mutanen da zamu more su idan iyaye idan iyali sun zauna sun iya sun horar da ƴaƴa tunda suna tashiwa ba za mu samu damuwa ba amma idan babu wannan horon zamu samu high rate na mutanen da su mutu a kasa so yana da kyau kowa ya horar da ɗansa da ƴarsa so da mu samu kasa ya zama kyakkyawa ma mutanen da su zo gobe so ni ina son ta in gaya mana wannan mu gane cewa horo abu ne mai kyau ko a wace addini ne ko a Christianity ne ko a Islam ne horo yana da muhimmanci kuma kar mu manta idan muna son better Nigeria gobe to sai mun fara horo da ƴaƴanmu a yanzu nagode
wannan shirin da zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.